شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقوديا والله سبحانه وتعالى ديك الدري هدورمو أولا مجلسي na masallacin asibitin FMC da ke garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karatun sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan ita ce halka ta 34 a wannan yammaci na juma'a wanda ya yi daidai da 28 ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yana da shekara 1445 wanda yake daidai da 13 ga watan 10 shekara ta 2023 dan ba amince ba muna karatu kan sake gina ɗakin Ka'aba da Quraishawa suka yi lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya kai shekara 35 gabanin a fara masa wahayi da shekaru 5 to yau insha Allah zamu dora daga inda muka tsaya amma kafin nan akwai gayyata da Sheikh Abubakar Musa Giyade ya yi mun na halartar muhadara da ake yau a daidai wannan lokaci a masallacin kasuwar Kaji to amma da nayi dube da cewa muna da majalisi sai na ce masa maimakon in bar majalisin in tafi zan zo mu danyi karatu ko na minti 30 sai in je in amsa gayyatar sai ya zamanto an jefi tsuntsu biyu da dutse daya nan an yi karatu can ma an amsa gayyata to insha Allah muka minti 30 sai a an karar da mu sai mu tsaya kuma zai yi daidai da lokacin sallar isha kenan ko wannan gaba da muke bayani kanta mun karanta cewar ɗakin Ka'aba an yi mamakon ruwa mai ƙarfi da ya zo ya rusa wasu katangun ɗakin Ka'aba ɗin bayan rauni da katangun ɗakin Ka'aban suka yi sakamakon gobara da ya kama ɗakin Ka'abar a sababin wata mata wacce take zuwa da turaren wuta ta sanya cikin ɗakin Ka'aba to garwashin da take amfani da shi wajen sa turaren wutan wata rana ya kwace ya zuba a ɗakin Ka'abar ba ta sani ba hakan ya haifar da gobara cikin ɗakin Ka'aba ɗin to sai zamanto gobarar da ɗakin Ka'aba ta yi ya sanya katangun ɗakin Ka'aban sun yi rauni to shi ya sa da aka yi mamakon ruwa da ya zo sai rusa katangun ɗakin Ka'aban ko wasu daga cikinsu to yanzu Quraishawa aiki ya same su babba shine dole su sake gina ɗakin Ka'abar tunda ruwa ya zo ya rusa katangunta to amma akwai sauran abin da ruwan ya bari bai tafi da shi ba to wannan sai ya sanya musu shakku da tababa sauran abin da ruwan ya bari za su karasa rusa shine su sake gina ta sabuwa ko kuma yaya za su yi in sun ce za su dora sabon gini akan sauran katangar da ta saura bata da karfin da za ta dauki sabon gini idan suka ce za su rushe saurar katangar da ta saura suna ga kuma hakan abu ne mai girma saboda suna ganin girman ɗakin Ka'aba to sai kowa ya ja tsaya yayi tirus aka rasa yayi za a yi to sai aka samu wani daga cikin su wanda yake da tunani kuma da hangen nesa da ake kiransa Al-Walid ibn al-Mughira ya tambaye su cewar wannan rusa sauran katangar ɗakin Ka'aba da ruwa bai tafi da isa ba shin za ku yi ne saboda gyara ko kuma don lalatawa suka ce ai dan gyara za su sai ce to ku sani Allah baya halakar da masu gyara to shi da kansa ya nemi abun rusawa ya fara rusa sauran katangar da ruwa ya bari bai tafi da ita ba da suka ga haka ba wani abu da ya same shi sai suka bi shi aka rusa to daga nan kuma sai aka zo za a sake sabon gini na katangar ɗakin Ka'aba sai aka sanya ka'ida da sharadi wannan duk mun karanta makon da ya gabata cewar dukiyar da za a kawo don sake sabon ginin ɗakin Ka'aba dole ne dukiyar ta zama ta halal ba a buƙatan dukiyar da take ta haram wacce aka samo ta ta hanyar riba tunda ƴan kasuwa ne kuma riba ta yi kaka gida cikin su to duk wanda yake kasuwancin sa da riba ba sa buƙatar dukiyarsa wajen sake gina wannan ɗaki sannan kuma akwai wata ɗabi'a da suke tafiya a kanta ita ce mutum idan yana da baiwa zai tirsasa mata ta je ta yi zina in ta yi zina kuɗin da ta samo na zinan sai ta kawo masa ya amfani da shi to nan ma suka sa ka'idar cewa banda kuɗin zina to sai zamanto dukiyar da aka tara don gina ɗakin Ka'aba ta halal ce zalla babu ta haram wannan iko ne na Allah don ya kare ɗakinsa daga duk wani abu wanda ba halattacce ba tare da cewa wanda za su sake gina ɗakin Ka'aba ba musulmai ba ne amma da su Allah ya kare ɗakinsa suka sanya ka'ida da sharaɗin ya zamanto dukiyar da mutum zai kawo don sake gina ɗakin Ka'aba ta zamanto dukiya ta halal to sai zama dukiyar da aka samu aka tara ba ta da yawan da gina ɗakin Ka'aba yanda annabi Ibrahim da Isma'il suka gina to da aka zo sai aka fitar da wani sashi da aka zo sai aka fitar da wani sashe ta bangaren rukunin shami rukunin shami wato yankin da yake area sham sai aka fitar da shi daga cikin ɗakin Ka'aba shi ake kira hijr isma'il amma sai aka masa yar karamar katanga ta yanda in mutum ya zo zai gane cewa na daga cikin ɗakin Ka'aba kawai dukiyar ce ta gaza yasa ba a shigar da shi ba to sai suka gina ɗakin Ka'aba da wannan dukiya ta halal sai sauran gurin kuma da basu shigar cikin ɗakin Ka'aba ba suka yi ƴar ƙaramar katanga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa ummuna Aisha bayan ya yi hijira daga Makka zuwa Madina ya zo ya yi fathu Makka ya karɓi Makka hannun mushrikai Makka ta dawo ƙarƙashin ikon annabi sallallahu alaihi wasallam ta dawo ƙarƙashin ikon musulmai annabi sai yake cewa Aisha laula anna qaumaki hadithu ahadin bil islam la hadamtu al ka'bata wa banaituha ala qawaidi isma'il yace ba dadan mutanen ki sabbin musulunta bane tunda mutan Makka a lokacin ai da yawa basu dade da shiga musulunci ba da aka yi fathu Makka ne suka shiga musulunci kaga sabbin musulunta ne to shi sabon musulunta abubuwa da yawa da za a yi ba zai iya fahimtar su ba sama da wanda shi ya dade cikin musulunci ne to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dadan mutanen ki sabbin musulunta bane da na rusa ɗakin Ka'aba na gina ta yanda annabi Ibrahim da Isma'ila suka gina sai dai me ya hana annabi ya yi hakan saboda ba za su munana wa annabi fahimta ba za su fahimci annabi ta bangaren da ya dace ba za su dauka cewa to ai wannan annabi gashi shi annabi ne yana kiran mutane zuwa ga ibada kadai ta Allah ga kuma dakin Allah kuma yazo yana rushe shi to sai a samu wanda suke sabbin musulunta su kasa gane annabi sallallahu alaihi wasallam makiya musulunci kuma sai su dauki hakan su ta bata musulunci da shi su ce ku ga mutumin da yake cewa abautawa Allah shi kadai kuma ya je na rusa dakin Kaaba sai su rike hakan a matsayin makami na yakar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yakar musulunci to wannan ya hana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sake rusa dakin Kaaba ya gina a yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya gina to ba mu kammala bayani ba wannan takaitaccen bayani ne dangane da karatun da muka yi makon da ya gabata to sai ya ce walamma tammal bina'u bayan an kammala gina dakin Kaaba samaniya asharata dira'an bihaythu zida fihi an aslihi tis'a adru'in wa rufi'a albabu 'anil ardi bihaythu la yus'idu ilayhi la yus'adu ilayhi illa bidurat to bayan an kammala gina dakin Kaaba wanda ya kai zira'i 18 ayin katangar dakin Kaaba ya kai zira'i 18 ta kusurwansa guda hudu gaba daya bi haythu zida fihi an aslihi da aka zo ginin an kara yanda aka gina shi asalin sa 18 dinnan da bai kai haka ba da bai kai zira'i 18 ba to da aka zo sake gina shi sai aka kara tsayin sa sama da da zira'i nawa aka kara yace tis'a adru an kara zira'i 9 kenan da tsayin katangar Kaaba bai wuce zira'i 9 ba da aka zo sake gina shi sai aka ninka sai zama zira'i 18 sai aka kara 9 akai wa rufi'a albabu 'anil ard da aka zo sanya kofar dakin Kaabar maimakon kofar ta zamanto dab da kasa sai aka daga ta daga kasa aka daga ta sama kofar da za a shiga dakin Kaaba ta kofar sai aka daga ta sama maimakon da tana dab da kasa mutum daga kafarsa kawai zai iya shiga yanzu ba halin haka an daga kofar dakin Kaaba kofar dakin Kaaba bi haythu la yus'adu ilayhi illa bidurat ta yanda idan mutum yana so ya shiga dakin Kaaba ba zai iya daga kafarsa ya shiga ba sai an nemo matakala sai an nemo tsani sai an nemo kuranga an saka jikin kofar dakin Kaaba sai mutum ya taka ya taka ya hau sai ya shiga ta kofar kenan yanzu an daga kofar dakin Kaaba daga jikin kasa dab da kasa ta tafi tsakiyar katanga wanda yake so ya shige ta sai ya nemo kuranga sai ya nemo tsani ya saka sannan ya taka ya taka ya je ga kofar sannan ya shiga cikin dakin Kaaba din to yanzu sun kammala gina dakin Kaaba sun sanya wa dakin Kaaba kofa amma kofar da suka sanya sun daga ta dab da kasa yanzu kofar shiga masallacin na ai ga ta nan dab da kasa in mutum yana so kawai daga kafarsa zai iya shigo in yana son fita daga kafarsa zai iya fita ba daga kofar sama sosai ba to ita ta dakin Kaaba da aka zo sai aka daga kofar sama sosai hikimar da ta sa suka yi haka saboda kar ruwa ya sake zuwa ya ci karfin katangun dakin Kaaba dan in ruwan ya zo kofar dakin Kaaba na dab da kasa zai iya shiga cikin dakin Kaaba ta kofar hakan kuma sai ya sa ya raunata katangun dakin Kaaba ko kuma ya sa sanyi ya shiga katangun ta yanda daga karshe za su iya rushewa tunda ginin su ba mai karfi bane irin namu na yanzu to wannan dalilin da yasa suka yi wannan dabara kenan to abu na karshe da za su suka je gare shi aradu wad'a hajaral aswadi maudi'ihi sai suka yi nufin sanya hajarul aswad a gurbinsa mun san sanda annabi Ibrahim alaihi salam ya gina dakin Kaaba kamar yadda muka yi bayani a makon da ya gabata bayan sun kammala gina dakin Kaaba ko kuma sun zo gabar da za a sa hajarul aswad sai ya ce wa ɗansa Isma'il je ka nemo wani dutse mu sanya a gurbin nan Isma'il ya je ya dan bata lokaci ya nemo wani gungumen dutse ya dawo da ya iso sai ya tarar da wani dutse an kawo har an saka kyakkyawan dutse abun sha'awa sai ce ha'a ni da na tafi nemo dutse gashi ashe har an saka sai mahaifinsa Ibrahim ya ce masa ai wanda baya dogaro da aikin ka shi ya kawo aka saka Jibrilu kenan mala'ika Jibrilu ne zo da Hajarul Aswad daga gurin Allah subhanahu wataala aka sanya jikin dakin Ka'aba to da suka zo sake gina dakin Ka'aba Hajarul Aswad din yana gefe tunda ruwa ta kada wasu sashe na katangun dakin Ka'aba to yanzu da aka sake gina dakin Ka'aba aka kammala abin da ya rage na karshe shine a dauko Hajarul Aswad a sanya shi a bugiran sa Hajarul Aswad wanda idan mutun yana dawafi ana so daga nan ake fara dawafi daga jikin Hajarul Aswad in zaka yi dawafi dawafi jikin dakin Ka'aba dawafi na aikin haji dawafi na umra dawafi na ibada haka mun san dawafin kala uku akwai dawafin da na aikin haji mutum yayi aikin haji zai yi dawafi wal yatawafu bil baitil atiq dawafi ga mai aikin haji rukuni ne cikin rukunan aikin haji wanda in an rasa shi an rasa aikin haji kamar yadda tsayuwan arfa ita ma rukuni ce cikin rukunan aikin hajjin an rasa ta an rasa aikin hajji haka dawafi to akwai dawafi na aikin hajji ga wanda yayi aikin hajji akwai dawafi na umra ga wanda yayi umra sai kuma dawafi haka kawai na ibada shi ba na hajji ba shi ba na umra ba haka kawai ka zo kai dawafi ka zaga jikin dakin Ka'aba so bakwai wannan shi ma ibada ce gurin Allah subhanahu wa ta'ala to lokacin da aka kammala gina dakin Ka'aba wannan Hajarul Aswad din wanda ake fara dawafi ta setin sa ta setin Hajarul Aswad mutum in zai fara dawafi in yazo zai ce bismillahi Allahu akbar in yana dabda dakin Ka'aba sunna ta annabi ya sumbati Hajarul Aswad din idan kuma yana nesa misali akwai cunkoso ba hali ya isa ga Hajarul Aswad ba a so ya wahal da kansa ya ce sai ya kurda ya kutsa ya isa sai ya kurda ya kutsa ya isa jikin Hajarul Aswad sai hakuri yana daga nesa yayi ishara zuwa ga Hajarul Aswad yayi ishara zuwa ga Hajarul Aswad sai yayi kabbara yayi ishara zuwa ga Hajarul Aswad sai yayi kabbara ba sai ya kurda ya kutsa ya shiga ba wasu zaka ga mutum ya kurda ya kutsa ya shiga an mammatse shi ya fito a jikkace musamman irin fararen fata na wani sai kaga yayi jaja wur kaman jini zaka murza fatar sa jini ya fito sai ya zama maimakon a samu lada sai a samu zunubi saboda Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kar ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka shi kuma ya jefa kansa zuwa ga halaka wallahi wani har su ma yake wai akan sai ya je jikin Hajarul Aswad ya sumbaci Hajarul Aswad a matse shi a matse shi shi ma ya matse yanzu ka matsa wani ka cutar da shi a gurin ibada la darara kuma wala dirar kai ka cutar kuma a cutar da kai in ka cutar ka ɗebi zunubi an cutar da kai ka ɗebi zunubi sai zama ladan da kake so ka je ka kwaso duk ya tafi a banza to idan har akwai cunkoso mutum kar ya matsa sai ya je jikin Hajarul Aswad din daga nesa sai yayi ishara ya ce bismillahi Allahu akbar ya nuna Hajarul Aswad din sai fara dawafi daga setin Hajarul Aswad din idan ya je zagayo inda Hajarul Aswad yake yayi daya sai ya sake bismillahi Allahu akbar in yana nesa da shi ya nuna shi in kuma yana jikin sa ya sumbace shi ko kuma ya shafe shi sai ya sake zagawa karo na biyu idan ya zagayo jikin Hajarul Aswad yayi biyu da haka har yayi bakwai to daga nan dawafi ya cika to shi wannan Hajarul Aswad din da aka kammala gina dakin Ka'aba za a sa shi a gurbin sa shine bayanin da ake mana anan cewa aradu wada'a Hajarul Aswad mawdi'ahu sun yi nufin sanya Hajarul Aswad a gurbin sa bayan sun kammala ginin dakin Ka'aba to yanzu ya za a yi a sanya Hajarul Aswad a gurbin sa gashi nan dai a gefen dakin Ka'aba a ajiye ana so a dauko shi a sa shi jikin dakin Ka'aba to anan ne ya faru fa ikhtalafa ashrafuhum fi man yad'uhu sai manya manya cikin Quraishawa suka yi sabani akan waye zai dauka ya sa wannan yace ni zan sa wannan ma yace ni zan sa wannan ma yace ni zan sa sai aka samu sabani kowa yana so shi zai dauki Hajarul Aswad ya dora watanafasu fi dhalika sai suke ta gasa akan haka kowa yana Allah Allah a bashi dama ya dauki Hajarul Aswad cikin manya manya cikin Quraishawa ya aza jikin dakin Ka'aba hatta kadat tashubbu bainahum narul harbi har sai da wutan yaki ta kusa ta kunnu tsakanin su aka kusa a barke da yaki sun san Laraba kankanin abu ke sa su afka cikin yaki wannan yace shine wannan ma yace shine wannan yace shine wannan yace a baka isa ba wannan ma yace a baka isa ba to kowa sai ya koma yayi gangami ya hada mutanen sa zai yaki wannan wannan shi ma zai yaki wannan akan wa zai sa Hajarul Aswad a gurbin sa wadama bainahum hadha al-khisam arba'a layal suka dauki kwanaki hudu suna husuma suna sa'insa suna kace nace akan waye zai dauki Hajarul Aswad ya sa shi a gurbin sa wadannan kabilar su ce a mu ne shugaban mu ne zai sa wannan kabilar su ce mu ne shugaban mu ne zai sa kowa kuma ya ki yadda ya sallama wa dan uwansa wa kana asanna rajulin fi quraish izaka abu umayyata bin al-mughira al-makhzumi to wanda yafi girman shekaru cikin quraishawa a wancan lokaci wato wanda yafi su tsufa dattijan cikin su a wancan lokaci shine Abu Umayya ibn al-Mughira Abu Umayya yafi kowa girman shekaru dattijo ne mun san kuma bisa dabi'a da Allah ya halicci mutane galibi zaka tarar dattawa sun fi zurfin tunani sama da mata abinda dattijo ya hango sai kaga matashi ba zai iya hangowa ba me yasa saboda dattijo ya dade yana gogayya da rayuwa ya san jiya ya san yau matashi kuma yau ya sani sai zama abin da wannan dattijan zai hango shi matashin fa ba lallai ya hango ba to sai aka samu dattijo a cikin su mai girman shekaru wanda ake kiransa Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzumi ammu Khalid ibn al-Walid baffan Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid ai mun san shi muna jin labarin sa ɗaya daga cikin zarata cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to baffan sa Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzumi baffan Khalid ibn al-Walid sai yace to zan ba ku mafita zan sama muku mafita baffan Khalid ibn al-Walid yace zan sama mana halli zan sama mana mafita fa qala lahum sai yace musu ya qaumi la takhtalifu yace ya ku mutane na kar ku yi sabani kan wannan abu mai sauki wanda za a iya samar da mafita cikin ruwan sanyi ba sai an daga jijiyar wuya ba ba sai an yi tarzoma ba ba sai an yi tawallahi tallahi ba abu ne mai sauki saboda haka kar ku yi sabani yace wa hakamu bainakum man tarduna bi hukmihi yanzu ku sanya wanda kuka yarda da hukuncin sa ya zama mai hukunci ya zama alkali tsakanin ku ku duba a cikin ku ku ga waye kuka yarda da hukuncin sa sai ku sannan nada shi ya zama mai hukunci ya zama mai alkali a tsakanin ku yayi hukunci kowa kuma tunda kun yarda da hukuncin sa kowa in yayi hukuncin sa ya sallama kaga da haka sai zama fitinar da za ta barke tsakanin su an kawo karshen ta to sai suka aminta da wannan tunani nasa kaga dattawa kenan galibi dattawa idan suka duba suka ga al'amari akwai matsala suka ba da shawarin da in aka dauka aka dabbaka cikin ikon Allah sai kaga an ci nasara to wannan shawari da ya ba su sai suka na'amta da shawari din kuma suka gamsu da ita fa qalu sai suka ce to yanzu yanda zamu yi mu zaqulo wanda zai yi hukunci tsakanin mu kan waye tantanta ya dauki Hajarul Aswad ya dora a gurin sa suka ce nakilul amra li awwali dakhil mu jingina al'amarin zuwa ga farkon wanda zai shigo daga wannan lungu wannan ji ne duk wanda ya shigo daga wannan lungun kawai a sa shi ya zama alkali wannan tunani ne irin na larabawan jahiliya wai ba wai qualities din cancanta za a duba ba a farkon wanda ya shigo kai a sashi zama alkali da canta sai a duba qualities din sa ya cancanci ya zama mai hukunci ya cancanci ya zama alkali basirarsa fahimtarsa hangen nesa sa da haka ya kamata su yi amfani da shi a sai suka ce wanda zai fara fitowa daga lungun nan wata riwayar ta ce wanda zai fara fitowa daga kofar Banu Shaiba duk wanda ya fara fitowa kawai a sashi shine zai yi alƙalanci tsakanin su shi zai yi hukunci kan waye fitancanta ya dauki Hajarul Aswad ya tura a gurbin sa fakana hadha ad-dakhil huwa al-aminul ma'mun alayhi salatu wassalam to da suka yi wannan suka sanya wannan ka'ida suka sanya wannan sharadin cewar farkon wanda zai kullo daga lungun nan shi za a sa ya zama mai hukunci shi za a sa ya zama alkali wajen ayyana wa zai dauki Hajarul Aswad ya sanya shi a gurbin sa kwatsam sai ga annabi ya kullo daga lungu kaga wannan hukunci ne na Allah sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kullo daga lungu kenan Allah sai ya hukunta su yi wannan ka'idar kuma bayan sun yi ta sai Allah hukunta annabi ne zai fito daga lungu kwatsam sai ga annabi ya fito sallallahu alaihi wasallam to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito fatma annal jami'u lahu sai kowa ya nitsu da annabi suna ganin annabi ya fito kowa sai ya samu nitsuwa cikin zuciyarsa nesa lima ya'hadunahu fihi min al-amanati wa sidqi al-hadith dalilin da yasa kowa ya nitsu da annabi da suka ga shine ya fito daga wannan lungu lima ya'hadunahu saboda abin da suka kiyaye fihi dangane da annabi min al-amanati sun kiyaye cewa annabi mai amana ne annabi yana da amana ba wanda ya taba kama annabi tun yana kankani har ya girma kai shekarun da aka gina dakin Ka'aba yana wannan shekarun ba wanda ya taba kama shi da cin amana ko ha'inci duk sun yadda da amanarsa tun yana kankani ko so daya kuma ko mutum daya ba wanda ya isa bugi kirji ya ce ya taba cin amana ko kuma ya taba cin amanar wani babu ko daya cikin su sun yadda da amanarsa to kaga wannan dalili na farko kenan da ya sanya da annabi ya bullo sallallahu alaihi wasallam daga wannan lungu kowa sai ya nitsu da shi dalili na biyu wa sidqil hadith sun yi masa shaida kan cewar shi mai gaskiya ne wajen magana ba a taba kama shi da ƙarya ba tun yana kankani har ya girma ba wanda ya taba kama shi da ƙarya ko so daya ko mutum daya to kaga waɗannan dalilai guda biyu na amana annabi da kowa ya shaida cikin garin Makka tun yana kankani har ya girma da kuma gaskiyarsa da kowa ya shaida kuma kowa ya san shi da ita wannan yasa kowa sai ya samu nitsuwa cikin zuciyarsa a yayin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya kullo ta wannan lungu da suka ce duk wanda ya kullo ta nan shi zai zama alkali sai kowa ya nitsu akan annabi ya zama shine mai hukunci tsakanin su dangane da daukan Hajarul Aswad a dora shi jikin dakin Ka'aba wa qalu sai suka ce da suka ga annabi ya kullo sai suka ce hadhal amin wannan amintaccen matashi ne wannan kowa ya yadda da amanarsa amintacce ne bai taba ha'inci ba bai taba cin amana ba radinahu mun yadda da shi kowa ya yadda da shi 100% kowa ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai hukunci wajen waye tantanta ya dauki Hajarul Aswad ya dora shi a gurbin sa hadha muhammad wannan muhammadun jisu li'annahum kanu yatahakamuna ilayhi idh kana la yudari wa la yumari to ga wani dalili na uku da yasa suka ƙara samun gamsuwa da nitsuwa kan annabi ya hukunci tsakanin su da suka ganshi suka ce wannan muhammadin me yasa ai li'annahum kanu yatahakamuna ilai ai tun kafin ma wannan lokacin sukan je su kai ƙara gurin sa shi kuma ya musu shari'ar da kowa zai gamsu da wanda ya kai kara da wanda aka kai kararsa idan annabi ya musu hukunci kowa zai yadda da hukuncin da annabi ya saboda annabi bai taba zaluntar wani ba adalci yake tsakanin su kuma abin da zai baka mamaki lokacin ma fa bai zama manzo ba kaga wannan yana nuna maka yadda Allah madaukakin sarki ya bada kariya ta musamman wa manzansa tun yana kankani har ya girma har zuwa lokacin da aka fara masa wahayi to tun gabanin wannan lokaci ma idan an samu husuma tsakanin wane da wane manzan Allah ake zuwa a kokawa shi kuma sai yayi hukunci kuma hukuncin nasa sai a karba 100% zuciya daya a karbe ta kuma a yadda saboda hukunci ne nami na adalci in miji da mata ne suka samu sabani annabi ake koka shi kuma sai ya hukunci tsakanin su kowa yadda mijin ya yadda matar ta yadda ya ba mai gaskiya gaskiyarsa mara gaskiya ma ya ba shi rashin gaskiyarsa yace iz kana la yudari wala yumani saboda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya yin hukunci ma wani hukunci na tsoro yana jin tsoronka ko yana jin nauyinka ya baka gaskiya alhali ba kai ne mai gaskiya ba to annabi baya haka sannan wala yumari kuma shi baya jayayya ba zaka taba jin sa yana musu ko yana jayayya da wani ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake basu taba jin shi yana musu da wani ba ka kenan musu ba abun so bane basu taba jin sa yana jayayya da wani ba tun yana kankani har ya girma to kaga wannan ai ya cancanci ya zama mai hukunci tsakanin al'umma to waɗannan qualities din da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cika su ya sa kowa ya gamsu kowa ya nitsu kowa ya yadda annabi ya zama mai hukunci tsakanin su dangane da wanda ya cancanci ya dauki hajarul aswad ya dora shi a gurbin sa to sai annabi ya kara su bayan sun ganshi sun yadda sun sallama sun samu nitsuwa cikin zuciyarsu akan shi zai hukunci ga tsakanin su shi bai ma san me suke kukullawa ba da annabi ya kara so sai suka bashi labari shine anin yace falamma akhbaruhu alkhabara lokacin da suka ba annabi labari cewa husuma muka yi da jayayya dangane da wanda zai dauki hajarul aswad ya dora shi a gurbin sa to sai aka samu dattijan Allah yazo ya ba mu shawari Abu Umayyah ibn al-Mughira yace bai kamata mu yi husuma ba kan wannan al'amari mai sauki mu sanya mai hukunci tsakanin mu yayi hukunci amma mu duba mu ga wanne muka yadda da shi to shine muka ce duk wanda zai bullo ta wannan lungu kawai mu sanya shi zama shine mai hukuncin kuma sai gashi kai ka bullo kuma sai aka yi dace ka cancanci kai hukuncin saboda a baya ba mu taba kama ka da ha'inci ba ba mu taba kama ka da cin amana ba ba mu taba kama ka da ƙarya ba sannan in ka tashi hukunci tsakanin mutane baka hukunci saboda jin nauyi ka ba wanda bai cancanta ba ka bashi abin da bai cancance shi ba sannan baka jayayya sai muka ga cancantar ka zama mai hukunci tsakanin mu dangane da wanda zai dauki hajarul aswad ya dora shi gurbin sa to annabi da yaji haka sai ya ce to ba matsala insha Allah zan muku hukuncin da kowa zai gamsu da shi abinda annabi yayi basa tsareda annabi sai ya cire mayafin sa sai ya shimfida wa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب da ya shimfida mayafinsa sai ya ce kowace kabila a samu wakilci daga cikinta wakilin ta yazo ya kama gefen wannan mayafi wakilin wannan kabila ma yazo ya kama gefen wannan mayafi wakilin wannan kabila yazo ya kama sai aka samu duka kabilun kowace tana da mi tana da wakilci wajen wannan kabilar wakilin ta rike nan wannan kabila wakilin ta rike nan wannan kabila wakilin ta rike nan kowace kabila ta samu wakilci annabi me yayi bayan nan thumma wada'a fihi alhajara annabi sai ya dauko dutsen hajarul aswad da hannunsa mai albarka sai ya dora kan mayafin wa amarahum bi rafi sai ya ce to ku daga wannan mayafin kaga kenan kowa ya da shi aka yi kowa an yi tarayya da shi ba a ware wani banda wani ba ba a ware wata kabila banda wata ba to anan wakilan waɗannan kabilu sai suka daga mayafin alhali a daidai wannan lokaci hajarul aswad yana kan mayafin wa amarahum bi rafi hatta tahau ila mawdi'ihi har zuwa lokacin da suka iso suka dauko wannan mayafi wanda hajarul aswad ke cikin sa har sai da suka iso inda za a dauki hajarul aswad din jikin ɗakin Ka'aba kenan a aza shi jikin ɗakin Ka'aba fa akhadahu sai annabi ya dauki hajarul aswad din da hannunsa mai albarka wa wada'ahu fihi sai sanya shi cikin ɗakin Ka'aba kaga an raba gardama husuma da jayayya an raba ta yanzu a ce wata kabila kaza ce yanzu duka kabilun sun yi tarayya kowace kabila ta samu wakilci ta yaya aka yi ta samu wakilci ai dan kabilar ta da shi aka dauki hajarul aswad daga inda yake zuwa jikin ɗakin Ka'aba a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya dauki hajarul aswad din da hannunsa ne albarka ya sanya a jikin dakin Kaaba kaga wannan zai nuna maka irin baiwa da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam gashi a kankanin lokaci yayi hukuncin da kowa ya gamsu da shi ya sallama kuma husuma ta zamanto ta gushe daga nan yace wa hakadan tahat hadhihi almushkila da haka wannan mushkila ta kare yakin da ake kokarin yi aka dakatar da shi saboda annabi yayi hukunci na adalci a tsakanin su yace allati kana kathiran ma yakunu amsaluha sababan tintishari hurubin ha'ilatin bainal arab yace da haka wannan matsalar ta gushe wacce sautari da dama ya kukuwa suna yado su watsu tsakanin larabawa masu girman gaske saboda irin waɗannan matsaloli zaga matsala ta wacce cikin ruwan sanyi za a iya maganinta to amma sai kaga ta haifar da yaki yakin ma ba karamin yaki ba babban yaki mummunan yaki sa'annan kuma ba na dan kankanin lokaci ba ba na wuni ɗaya wuni biyu ba sai a shekara ko a shekara da shekaru ana gwabza yaki akan abin da bai taka kara karya ba akan abin da inda an bi ta wata hanyar da an gama da shi kuma an yi cikin ruwan sanyi yace laula an yamunna Allahu alaihim bi'aqilin mithli abi umayyata yurshiduhum ila alkhair dalilai guda biyu ya kawar musu da wannan yaki dalili na farko ba dan Allah ya musu baiwa da samun mutum mai tunani a cikin su ba wannan dattijo umayyah ibn al-mughira ai mutum ne mai tunani ta yadda ya ba su wannan shawari kuma shawarin da suka yi amfani da ita ta zamanto ta amfane su sannan abu na biyu wa hakimun mithlur rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su mutum mai hikima irin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi hikima da aka sanya shi zaman alkali kansa bai kulle ba kansa bai daure ba to yanzu ya zan yi na yiwa mutanen nan hukunci hajarul aswad din nan dai kwaya daya ne su kuma masu so su dauki hajarul aswad din nan su dora shi mutane ne wajen kusan guda 10 to 10 din nan ya za su yi su daga dutse kwaya daya ba wani katon dutse ba dan madaidaitin dutse to da yake mutum ne mai hikima sai yayi tunanin cewa mayafi tunda kato ne yana da fadi ta yanda kowace kabila za ta iya samun wakilinta da zai rike gefen wannan mayafin ta nan wani ya rike ta nan wani ya rike ta nan shi kuma hajarul aswad tunda karami ne aka dauka aka dora suka cicciba suka je suka kai jikin dakin Kaaba kowa an yi tarayya da shi kaga wannan hikima ce da Allah madaukakin sarki ya baiwa manzansa kuma ya amfani da ita sannan wannan hikima da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya amfani da ita ta zamanto ta amfanar wannan shi ya kawo mu karshen bayani dangane da yanda aka sake gina dakin Kaaba da kuma yanda aka dauki hajarul aswad aka sanya shi a gurbin sa to bayanin da zai biyo baya da shi kamar zai zamanto ya kammala bayani ne dangane da wannan gini na dakin Kaaba to saboda bayanin ya dan tsawaita shi kadan ina ga sai mu tsaya a kansa dama mun ce za mu yi karatu na minti 30 sai mu tsaya insha Allah sai Allah kai mu mako na gaba idan muka zo sai mu kammala bayani dangane da ta'alikat da yayi akan gina dakin Kaaba da Quraisha suka yi da kuma yanda suka yi kwadayin kowa ya zamanto an yi tarayya da shi wajen ginin sannan kuma suka yi kwadayin a ce dukiyar da za a yi ginin da ita ta zama ta halal sannan kowa ya yi kwadayin a ce da shi aka dora hajarul aswad to wannan shine bayanin da zai mana insha Allah a nan gaba dalilin da yasa larabawa suka zamanto suna bawa dakin Kaaba muhimmanci wajen gina shi da masa hidima da masa dawainiya kuma kowa yana so a ce shine sannan kuma da samar da dukiya wacce take ta halal sai mu dasa aya a nan abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan na cewa assalamu alaikum zuwa ga malam da fatan an yi sallar juma'a lafiya Allah ya sa haka amin summa amin bayan haka dan Allah malam ina da tambayoyi guda biyu na farko ina da karancin shekaru 23 nake amma na sa damuwa a ina na ganin na samu yadda zan yi na ga ina taimakawa iyaye na ta hanyar ciyarwa da tufatarwa da duk wani nauyin gidan ina so na zama jagoran gida ganin yadda ba mu da komai shine nake neman shawara da kuma addu'a ta ƴan uwa musamman nagode ta ƴan uwa musulmi nagode to nan kamar ba tambaya bace yana neman shawari ne hanyar da zai bi wajen daukan dawainiyar iyayensa da kuma addu'a yana neman shawari da addu'a hanyar da zai bi wajen daukar dawainiyar iyayensa to in an zo batun shawari abubuwa guda uku ne idan mun waiwaya baya za mu ga idan mutum ya lazumce su ya kiyaye su Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya masa hannu ciki ya agaza masa abu na farko kasuwanci kowane iri ne mutum kariya rena shi idan Allah ya sanya albarka ciki sai kaga ka amfana ba kai ba ma wani ma ya amfana a karkashinka saboda wa ahallallahu albai'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci cinikayya kuma ya haramta cin riba to tunda Allah ya halatta kasuwanci duk wanda zai kasuwanci zai ga agaji da taimako na Allah musamman in ya kiyaye dokoki na wannan kasuwancin a karantarwar addinin musulunci sannan in mun duba mun gani wannan al'amari na kasuwanci annabawan Allah sun yi shi sahabban annabi sun yi shi galibin sahabban annabi ɗan kasuwa ne idan ka ɗauki sayyidina abubakar ɗan kasuwa ne sayyidina umar ɗan kasuwa ne sayyidina usman ɗan kasuwa ne abdurrahman bin auf ɗan kasuwa ne in ka taba wani sai a ce ma ɗan kasuwa ne saboda haka babban abin da mutum zai runguma shine kasuwanci kuma karkare na kasuwancin kowane iri ne kai dai kai fatan Allah ya sanya maka albarka ciki sannan kuma kai kokarin ganin kai tsaftataccen kasuwanci kuma ka zamanto mai sauki cikin kasuwancin ka kai ma sai Allah ya sauƙaƙa maka sai kai ta ganin nasara da ci gaba ta inda baka zato baka tsammani saboda Allah subhanahu wataala yana tausaya ma wanda ke tausaya wa al'umma sa'annan kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cewar duk wanda yayi sassauci cikin kasuwancinsa Allah zai sanya masa albarka ciki saboda haka komin kashin kasuwancinka ka runguma kai tayi kana sassauci wa al'umma zaka sha mamakin irin ci gaba da albarka da Allah subhanahu wataala zai sa ciki wannan na farko ce na biyu akwai kiyo kowane iri tsuntsaye dabbobi shi ma yana daga cikin sana'o'i na annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana cewa ma min nabiyyin illa ra'al ghanam babu wani annabi cikin annaban Allah face yayi kiyon dabbobi saboda haka duk wanda ya rungumi kiyo cikin ikon Allah da kyakkyawar manufa to Allah zai agaza masa ya tallafa masa kuma Allah zai sanya albarka ciki shi ma yana daga cikin sana'ar da in mutum ya rike ta ba zai tozarta ba da yardan Ubangiji sai abu na uku noma ta ma tana daga cikin sana'a na annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa da sauran magabata to Allah ya sanya albarka cikin noma mutan Madina manoma ne lokacin da Annabi ya hijira daga Makka ya dawo Madina ya tadda su suna da gonaki sai wannan ya raba gonarsa biyu ya daura bi ya bawa wanda ya hijira daga Makka rabi sai ka noma wannan nima bari in noma wannan to waɗannan abubuwa guda uku idan mutun yayi riko da su to cikin ikon Allah ko ɗaya daga cikin su ko su daga cikin su to ba zai tozarta ba a rayuwa sannan kuma akwai sana'ar hannu wannan tana daga cikin sana'o'in annabawa annabi Dawud da makeri ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan ku ya dauki igiya ya tafi jeji ya yo ice ya dora a bayansa ya taho da wannan itan gari ya sayar yayi bukatunsa ya fi masa alheri akan ya je yana roƙon wannan yana roƙon wancan in ma ko a bashi ko a hana shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abubuwan yi suna nan ba su da iyaka kowanne mutum ya ga ya fi nitsuwa da shi to sai ya shiga ciki kawai da kyakkyawan nufi insha Allah Allah madaukakin sarki zai taimake shi muna maka addu'a Allah ya buɗa maka ka samu damar ɗaukan nauyin waɗannan iyaye naka da sauran dangi gaba ɗaya sai na gaba ya ce nakan tashi daga barci kafin assalatu na je masallaci ne ta nafila har lokacin sallah yayi shin hakan ya tabbata a sunna ne kuma a wannan lokacin me ya kamata in yi domin samun yardar Allah na gode bisalam Allah ya kara imani amin to zuwa masallaci gabanin ketowan alfijir da yin nafilfili wannan ba za a ce kuskure bane kuma ba za a ce ba daidai bane to amma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana nafilfilinsa ne a cikin gidansa yake nafilfilinsa wannan shine galibi a rayuwar annabi to amma inda mutum zai je masallaci yayi sallarsa ta dare wannan ba laifi yana da asali a shari'a mun gane bayani na ma'ana mutum ya tashi daga gidansa ya alola ya zo masallaci yayi ta nafilarsa gabanin ketowan alfijir gabanin lokacin sallar asuba wannan yana da asali a shari'a amma abinda annabi ya fi yawaita yi shine yin sallar dare a gidansa me yasa muka ce mutum ya zo masallaci yayi nafilfilin yana da asali a shari'a saboda annabi a cikin ramadana ya zo yayi sallar nafila wacce ake kiranta tarawi a masallaci sallar dare ce mun sani annabi yayi rana na farko da rana na biyu da rana na uku rana na hudu sai bai fito ba to kaga kenan za a iya cewa yin sallar dare a masallaci na da asali saboda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam amma menene sunna annabi ta tafi a kai ta dawwama a kansa shine yin sallar dare a gida amma inda za a zo a yi a masallaci yana da asali a mahanga ta shari'a wallahu ta'ala a'lam abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya karɓi wannan karatu da muka yi ya sanya shi cikin jinsin kyawawan ayyukanmu Allah gafarta mana zunubanmu masu buƙatu a cikinmu Allah biya musu buƙatunsu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka koma ga Allah Allah gafarta musu waɗanda suke da matsaloli da damuwoyi Allah yaye musu waɗanda suke da buƙatu Allah ka biya musu buƙatunsu ya Allah ka mana sassauci cikin wannan rayuwa Allah ka sassauta mana farashi shugabanninmu Allah ka shiryar da su Allah ka sanya su zamanto masu tausayin talakawansu Allah ka sanya su zamanto masu adalci ga talakawansu Allahumma izzal islam wal muslimina wa adilla shirka wal mushrikina wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadaka al-muwahidina ya rabbal alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk